sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC kai tsaye akan mitoci 17:25:49 da kuma 60 a jamhuriyar Niger za iya kama mu a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da Nomad FM da Dalol FM da kuma Niya sai tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai A kasar Ghana kuma za iya kama mu a Alfa Radio dake Kumasi yayin da a duniyar gizo ta internet za a same mu a koda yaushe a voahausa.com ko sashen hausa.com Masu sauraro assalamu alaikum barkanku da hantsi ranar yau Laraba 20 ga watan Nuwamba shekarar 2019 Zahra Aminu Fage ce tare da Baba Yakubu Makiri da sauran abokan aikin mu daga nan birnin Washington DC muke farin cikin ci gaba da jan gargamar shirin bayan labaran duniya kamar yadda kuka ji a cikin shirye-shiryen mu zamu kawo muku ci gaban wani bangare na taron da sashen Hausa na muryar Amurka ya shirya Abuja babban birnin tarayyar Najeriya inda aka tattauna akan batun yaki da yawaitar satar yara da siyar da su sannan muna tafe da shirin ciki da gaskiya na Sarfil Hashim Gumel har ila yau kuma muna tafe da sharhin wasu jaridun kamaru sai kuma sakonnin da kuke bar mana akan na'urar tarho amma duk kafin nan sai bayan kun ji labaran duniya
Assalamu alaikum jama'a ga cikakken labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makiri An kwashe lokaci mai tsawon gaske a Washington a jiya Talata wurin sauraren bahasi da kwamitin majalisar wakilai mai binciken tsiri shugaba Donald Trump ya yi wanda ya kai sama da sa'o'i 11 Mambobin kwamitin tattara bayanan sirri a majalisar wakilai sun saurari masu bada bahasi guda hudu uku daga cikin su sun saurari kira da Trump ya yi wa shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky kai tsaye yayin da yake tambayar Zelensky ya binciki mai neman yiwa Democrat takara Joe Biden Lieutenant Colonel Alexander Vindman kwararre akan harkokin Ukraine a sashen tsaro na Fadar White House ya ce wayar da Trump ya yi bai kamata ba kuma ba daidai bane sai dai Vindman ya ce bukatar Trump na binciken Biden ba ta da alaka da wata manufa da za ta shafi harkokin tsaron Amurka kana kuma ba shi cikin abubuwa da aka shirya Trump zai tattauna da Zelensky a wannan hira wayar da suka yi kafin ma ai kiran Kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Amnesty International ta ce jami'an tsaron Iran sun kashe akalla mutane 106 a zanga-zangar kin jinin gwamnati wanda aka gudanar a fadin kasar tun daga ranar Juma'a lamarin da ya ninka mutuwar da aka yi a wata gagarumar zanga-zangar Iran shekaru biyu da suka shuɗe su hudu a wata hira da ya yi da sashen fashion na muryar Amurka wani mai bincike dan asalin Iran a kungiyar kare haƙƙin bil'adama da take birnin London Rahab Harain ya ce Amnesty ta tabbatar da jami'an tsaron sun kashe mutane 106 ne bisa ga bayanan shaidun gani da ido da kuma hotunan bidiyo a shafukan sada zumunta da kuma rahotanni daga 'yan Iran masu fafutukan kare haƙƙin bil'adama da ke gudun hijira wata sanarwa da Amnesty ta fitar na cewa an tattara waɗannan alƙaluman ne a garuruwa da birane 21 wanda aka gudanar da zanga-zangan inda abin ya fi tsamari ko wasu birane ne guda 5 da suke yammacin ƙasar Sashin fashion na muryar Amurka shi ma ya tabbatar da an kashe akalla masu zanga-zanga guda 7 a wasu harbe-harbe da jami'an tsaron Iran suka yi a ranar Asabar. Ana shan waɗannan labaran ne daga nan sashin asalin muryar Amurka a birnin Washington DC. Kamfanonin jiragen sama na Habasha da Kenya da suka hada da Ethiopian Airlines da kuma Kenya Airlines sun yi barazanar dakatar da jigila zuwa filin saukar jiragen kasa da kasa na Juba saboda yawan satar jakuna na matafiya. Bayan wata ganawar majalisar ministoci a ranar Juma'a mai magana da yawun gwamnatin Sudan ta kudu Michael Makui ya ce kamfanin jiragen sama guda biyu sun fada wa gwamnatin aniyarsu na dakatar da jigila zuwa babban birnin Sudan ta kudu saboda yawan sace wato jakukunan fasinjoji da ake yi a nan Juba sai dai jiragen ba su bada takaimammen lokacin da za su daina aiki a kasar ba Manajin Director na filin saukan jiragen saman kasa da kasa na Juba, Kelcool, ya ce ya ji wannan zargin daga wani ma'aikaci kuma yana shirin ganawa da shugabannin kamfanonin jiragen saman domin tattaunawa akan wannan batu. Daga ƙarshe jami'an tattara bayanan sirri a ma'aikatan tsaron Amurka suna kimanta tasiri da ayyukan soji da Turkiya ta yi a arewa maso gabashin Siriya da matakan da Amurka ke dauka da ma matakai da wasu kasashen suke dauka da kuma yanda yake shafan kokarin murkushe kungiyar IS. Munanan sakamako na ayyukan soji da Turkiya ta yi zai baiwa wannan kungiyar IS dama da kuma lokaci da za ta kara fadada karfinta ta kai hare-hare da za su auna wasu kasashen yammacin duniya, a cewar hukumar tattara bayanan sirri na ma'aikatan tsaron Amurka. Turkiya ta fara kai farmaki ta sama da kuma ƙasa ne a cikin watan da ya gabata bayan da shugaban Amurka Donald Trump ya bada umarni janye sojojin kundin bala na Amurka da suka kai kimanin 50 daga wasu sassa, yana mai cewa manufar wannan mataki ne gyara yankin iyakar domin ayyukan 'yan ta'adda.
Babai Akubu Makeri aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To kamar yadda kuka ji a cikin shirye-shiryenmu, taron da sashen Hausa na muryar Amurka ya shirya a Abuja, babban birnin tarayyar Najeriya, inda aka tattauna akan batun yaƙi da yawaitar satar yara da siyar da su. Taron ya samu halartar jami'an tsaro, shugabannin addini da 'yan gwagwarmaya da sauran masu ruwa da tsaki a cikin Abujan. Wani ɗan gwagwarmaya wanda ya halarci taron, wato Igwe Martins, ya ce:
"Bana so mu gama wannan meeting ba sa sare inda za a ci gaba. Like implementation. Tunde VOA sun kira mu, ina so ku bude irin box kamar haka. Wasu lokaci masalan mu muna jin tsoron fada gaskiya. Kuma daga baya rashin fadan gaskiya zai shafi kowa. Ku bude kamar Voice of American box. Ni ne na farkon da zan zo gobe in ce ga pastor da ya ce in kana zuwa ba sai ka mutu ba. Ga address na shi. Ajiya kama shi. Bamuce kare shi gaba da wasu, amma a canja ana mutuwa saboda ko uwashi ya mutu ko kakansu ya mutu. So a canja, duk da haka za kawo malami. Akwai malam da sun zo a Jigawa, Sule Lamido ya kore shi, ya ce ku je ku bude wani wuri ba a Jigawa ba, saboda ni ma fadan Kano ne. Ka kira su ka san su, an san da ina so ka gaya mu kenan. Ka san su, mbaka so ka zo ka sa sunan su a cikin kare, maka sa sunan ka ka ce ga laifin da suna yi. Now inda muna so mu bari ma gwamnati komai, we will never succeed. Bari mbaka wani misali, ina zuwa hanyar Kaduna, an barayi sun rufa a Katari, na je mota na shiga cikin Katari, na ce sojoji sun rufe hanya, sun ce mana mai gida ba soja ba, ba soja ba ne, barayi ne suna aiki yau. Daga cikin wurin an samu labarin ranar da suna yin aiki, lokacin da suna yin aiki, daga wurin zaga gani labarin da za a kama su. Mun rage ma gwamnati aiki. Wani ya tambaye ni nan, ya ce menene na fada na maganan wannan mutum taron da aka sace. Now ya kamata mu hankula, komai zai shafi Kano. Ya bai shafe Jigawa ba, da basu da miliyan kamar goma, komai zai shafe. Akwai lokacin da wani abu ya faru a Onitsha, sabon gari ya kone, aka ce reappraisal attack, amma ba reappraisal attack ba ne, kawai dai a kuskure kasuwa ya shiga wuta. You understand? So ya kamata mu tashi asiye, one mu san cewar bayan siyasa mu faɗan Najeriya ne. Then we should work and make sure that not everybody ba kowa zai zama Buhari fa, kai fa Buhari a sangaya fa. Ya kamata mu tashi asiye mu gaya kan mu gaskiya, ko kai waye ne, ko kai waye Kristo ne, ko Muslim ne. Hausan barkon da na ji a Hausa shi ne watara na fasai labarin.
Madalla, kafin mu ci gaba, ku ci gaba da shakata da wannan waka. Madalla waɗannan shirye-shirye na zo muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka yanzu agogon mu anan yana cewa ƙarfe 2 da minti 12 na dare a nan Washington DC ga shirin mu na gaba
Jama'a assalamu alaikum Makon da ya gabata shirin ciki da gaskiya fara kawo muku batun wata matashiya mai suna Fatima Nuhu wanda ta zargi wani babban lauya wanda ya nuna sha'awa a wurinta amma daga bisani sai juna biyu ya shigo kafin a shafa fadiha ku biyo mu domin jin ci gaban shirin suna na Sarfi Hashim Bulal ba tare da bata lokaci ba shirin ciki da gaskiya zai kawo muku ci gaban tattaunawar da muka yi da Fatima kafin daga bisani mu ji daga bakin yayan Fatima wanda shine ya dauki dukkan nauyinta tunda ta dauke ciki har zuwa saukarta sannan kuma mu ji abin da shi wanda ake zargi da aikata wannan lamari zai ce ga dai ci gaban hirar
kin san dama daga farkon daukan juna biyu akan yi kaman wata tara ne da kwanaki kafin a samu aihu ya ake yi ya kika ji ka aihu
ha asibiti na aihu yaya ne ma ya kai ni shi dai ta jigila da ni ha asibiti na aihu asibitin durumi tu wani private haka har dai irin da suka ce nayi karama kan za mu operation a lokacin da suka ce bari dai za su yayyanka ni irin su kakkara ni shikenan sai na ci irin suka kakkara ni dai na daidai ne kana kai like 1 week a cikin hospital duk dai haka zo aka biya wannan yaya zo ya biya wannan kudin ya biya wannan kudin da ya biya wannan kudin yaro ya tashi ina nan ina tare
ni na dida ki nasarar sai kika samu bayan duma tafi kika aihu lafiya
eh da na aihu lafiya ina kai yaro rigakafi ina kai shi kowane asibiti kowane ina kai shi asibiti sai suka ce mu a lokacin ma ba sa yin rigakafi a wannan gurin in zo nan area 2 a nan ne suke yin rigakafi na yara sai na zo gurin da na tashi na zo gurin har a wurin masu ce suka ce wannan dan waye ne na dauko sai nake cewa wannan yaro na ne mana suka ce kai wannan yaro gato aka yaron ki ne nace eh kwarai kuwa yaro na ne
duk lokacin har kika aibun nan ina shi wannan barista da kika ce barista lema din nan yazo ya same ki lokacin
bai same ni ba bai so ma mu hadu da shi kwata kwata bai so ma mu hadu da shi kwata kwata bai so kwata kwata ma an hadu da shi in na kira shi ya ce mun yana Kaduna ko yana hanyar Zaria zai tafi Sokoto ko yana wani guri irin da irin maganganu hakan nan da yake gaya mu har sun ka ina sai zo ya bata da ya bata sai nazo na ga motan da yake dauka na muke fita da shi da na ga motan Ministry of Justice Sokoto sai na dauki na rubuta namba na sai nace dan Allah kun san wani kaza sai suka ce mun sun san shi amma yana Imo State sai na rubuta number waya na da bai sani ba da na rubuta number waya na da bai sani ba sai ya duk ya ci gaba da kiran layi na sai ya ce amma I'm sorry ina yana Imo State zai shigo Abuja idan ya shigo Abuja zai kira ni yana shigowa Abuja yazo da kwana uku kullum sai ya kira ni a lokacin sai yake ce mun to in zo in same shi a daidai drumstick na garki shi yana tsallake muna opposite din wannan plaza nan da yake kallon drumstick ni da Aisha sai muka tsallaka muka ganshi a gurin yana tsaye sai yake cewa ai Tima kece dama ai na san kece wai dama na san kece mirin da ya dinga magana sai ya dauke ni sai ya tafi da ni hotel da ya dauke ni ya tafi da ni hotel a Otaku ina gaggaya masa nace gashi ga maganan yace sai yake tambaya na ina ne kika kai yaro sai nace yaro baya nan baya Abuja yaro ya riga da yaro baya Abuja amma ni gani nan ina gurin yaya na sai yake ce mu sai duk in yazo daidai drumstick din nan sai dinga kira na in ya fito daga wannan hotel din sai dinga kira ni sai ce hayya in tima kina ina kizo garki daidai guri kaza ko gurin mai shayi kizo mu hadu a gurin sai yake ce mun in yi hakuri har na kama hanya na mike daga drumstick na ki bin layin gidanmu sai na mike straight sai na mike titin garkin nan sai ya bini ya ja kawata ya bini yake ban hakuri yake cewa in yi hakuri in rike yaron nan Rike yaro ya ce kowane Allah kowane wata zai dinga turo da kuɗi sai nake cewa to ba matsala yaje yanki ticket din shi ya tafi Sokoto nace kai ya kira ni ya ce mun gashi na airport ya sauka lafiya nace ya yaran ka sai ya ce mun lafiya lau suna nan lafiya yara suna lafiya nace to alhamdulillah nace to ka gayar mun da su shikenan sai ke ce baki turo da account number da na gaya miki ba ko kin manta ne sai nace ban manta ba na ga kaman a gajiye kake karanta kura maka sai na tura masa da account number a lokacin bana receiving alert a waya na bana receiving alert sai irin dai naje banki ban da kudi naje ina checking din banki na sai na ga kudi ya haura 20,000 a cikin account dina sai nace ayya mutum ɗaya nace ga wanda ne magana da shi sai na sendin masa text nace gashi nace na ga sako nagode Allah ya saka da alkhairi kalman da na gaya masa kenan nace nagode sosai muka ci gaba dai da waya
bayan an haifi yaron wani suna kuka sa masa
sunan shi Saifullahi
kike son sunan kike kirkiro kenan?
Ni na kirkiri sunan shi Saifullahi. Na sa musu Saifullahi muna tare da shi. Dugu ya dai duk komai da komai dai ina tare da shi. Sai nake ce masa yaron bai da lafiya.
Nomin kafin nan lokacin da kika haife shi kin yi tunanin daukar wani mataki kan yaron na rike shi kuma rabuwa da shi, wataƙila za a waye gari a ce ga ki an ganki da yaro ba a san waye babansa ba.
A lokacin dai ya ce dai cewa wata kama ce min dai in ɗauke shi jin yadda shi. Sai na ce baran iya yadda shi ba, baran iya wurgar da shi ba.
Wato mana yadda ake tsintar yaran nan, yara dan jinjiri ko jinjira an jefar da su ko wani daji ko wani waje, watakila samun wasu ana samun su da rai, wasu kuma rai yayin halinsa.
Sai na ce baran ni yadda shi ba, duk wahalhalu hakan nan dai na dinga shan wahala dai na ci gaba da rike yaron. Sai na samu yaya, sai nake ce masa yaya ka ji abinda wannan mutumin yake cewa. Nace na same shi na gaya masa gaskiyan history dai har boye masa ma. Na gaya masa nace kaji ga matsalan da ake ciki saboda ban so in tona ma kaina asiri. Ko in tona mishi asiri, ba na so in tona masa asiri. Sai na gaya ma yaya nace ka kira shi, ni ina son ya zo shi ya ɗauki yaron shi aure zan yi, aure na ya kusa. Sai ya ki tun daga lokacin bai kara ɗaukan waya na ba. Sai ya kwanakin baya sai na ɗan canja wani layi, na sa wani layi mai 090 layi na kenan. Sai irin ina chatting da shi, dan ina chatting da shi, sai nake cewa ka ga yaronka ya girma. Sai yake ce mu a yace sai na tura masa da pictures nice da na tsaye nake cewa me yasa baka so a hadu, me yasa baka so ni da kai mu sake haduwa. Sai yake cewa wallahi. Nace kuma me yasa kai blocking dina, kai blocking dina WhatsApp, kai blocking dina, kai ka sa ni a blacklist. Sai nace me yasa ka sa ni a blacklist. Sai nake ci gaya musu wai wayan ne ai daga wayan shi ne irin dai maganganu hakan nan. Ina kuka ina gaya masa, nake cewa nace ma aure zan yi, kuma kaga text message dina ba wai baka gani ba, ko da me kake yi kaga text message dina. Na gaya masa haka, sai na abun dai da ya ci karfi na dai sai na gaya ma yaya kawai.
To idan mai duka ya kai mako mai zuwa, za mu ji daga bakin yayan Fatima wanda tare suka ziyarci ofishin muryar Amurka da ke Abuja, da kuma abin da shi lawayin da ake zargi ke cewa. Yanzu madadin Nasra da Melin Kaya, ni Sarfil Hashin Gumir ke cewa mu kasance lafiya.
A gaida Sarfilu Hashim Gumil da shirin ciki da gaskiya. Yanzu kuma ga sharhin jaridin Ghana Kamaru a gafarce ni.
Zan fara sharhin jaridan namu na wannan mako ne da jaridan Emergence, anda babban labarin ta yake nuna cewar gwamnatin shugaba biya a hanjin cikin ta ya fara karbuwa. Kasancewar shugaban kasar Amurka Donald Trump ya ayyana fitar da kasar jamhuriyar Kamaru daga jerin kasashen nan wanda suke amfanuwa da kungiyar nan ta AGOA. Sai jaridar The Guardian ta kasar jamhuriyar Kamaru, anda ita kuma ta ce kawunan 'yan siyasan kasar jamhuriyar Kamaru ya fara ɗaukan rundume kasancewar suna neman kujerun su na shugabannin ƙananan hukumomi da kuma majalisar dokoki na ƙasar ta jamhuriyar Kamaru. Jaridar Economy kuma ta ƙasar Kamaru ta ce gwamnatin Kamaru ta gano wata badakala da ake yi na hada-hada sayar da itace ba bisa ka'ida ba tun shekarar 2004 har zuwa 2018 din nan, wanda gwamnatin ƙasar ta haranta wa masu saye da sayarwa. Jaridar Informatin ta ƙasar Kamaru ta ce Kabaye Jibrin, shugaban majalisar dokokin ƙasar jamhuriyar Kamaru, da kuma Jean Kwete, magatakardan jam'iyyar ADPC ko CPDM masu mulkin ƙasar jamhuriyar Kamaru, ana ganin cewa sun shirya yin wani magudi a zaben da za a gudanar a watan Fabrairu na shekarar baɗi. Jaridar Le Jour kuma tambaya ta yi cewar komai yasa har yanzu gwamnatin ƙasar jamhuriyar Kamaru ba su ko mataimakin shugaban adawan jam'iyyar MSA ba, Mamadou Mota, wanda yake tsare a gidan yari bayan an yi wa shugaban jam'iyyar tasu Maurice Kanto afuwa. Jaridar Le Matin ta ce ƴan mata guda uku wanda masu garkuwa suka yi awon gaba da su a birnin Yaoundé har yanzu dai babu amo babu labarin su. Jaridar Tribune kuma ta ƙasar Kamaru ta haska mana cewar ƙasar Kamaru da ƙasar Faransa sun sake kulla wata halaka a tsakanin ƙasashen guda biyu. Sai jaridar Kalara anda ta ce wata kotu ta yankewa wani fasto a garin Manjok daurin shekaru 15 a gidan yari. Jaridar Quotidien kuma ta ƙasar Kamaru ta fallasa mana cewar ministan kuɗi na ƙasar Kamaru Louis Mutaze ya murwa gwamnatin Amurka kakkausar amsa domin ne ya ce ƙasar da ake yi daga kungiyar nan ta Agowa. Za mu kammala shirin jaridar namu ne na wannan makon da jaridar Le Message anda ta gulmata mana cewar hamshagin dan kasuwar na ƙasar Faransa Bolloré ya samu nasarar sake karbar hada-hada da yake yi a babban tashar jirgin ruwa na Benin Douala, wanda gwamnatin ƙasar jamhuriyar Kamaru take samun makudan kudaden shiga bayan ya kwashe shekaru 25 yana gudanar da harkokin wannan tashar. Muhammad Awal Garba, muryar Amurka daga ƙasar Kamaru.
A gaida Muhammad Awal Garba, yanzu kuma sai ra'ayoyin da masu sauraro suka aiko mana ta wayar tarho.
Assalamu alaikum sashen Hausa Radio America. Mai magana Bishir Baka Auren Hausa, ɗan albasa ta ƙasar Tarantu Najeriya. Ina son yin amfani da wannan rana ko kuma wannan dama da jama'a sun biya ta baya salamar baya a duniya baki daya. To gaskiya ni dai a ƙasar mun samu gyara irin wannan sosai da bidiyo na gidajen baya ga yaran Tura Tunis. Sai dai abin da ya rage gaskiya suna son ya kuɗi wasu 50 wasu 30 muna kila da wanda bai da kuɗi in yaje tuni dai ba a san bayan nan a wahili a waje to ko 20 ko 10 kai in ma bai da su zai ba da tuni ba a su bayan nan abin kamar a Tarantu ne ka gama kaso Tarantu kaso Tarantu ta haɓaka a Afirka ba na dole ranci ba Afirka ma ta so in za ka sai to ana kashi gefe gefe da sunan su to amma ina kila ga wa'anda ke an sa kuɗin baya a sunan tura da ina 20 goma in ma mutum ya je bai da shi a bar shi ne tun da zai tawar da mai dan aiki gaba kuma dan ka aika shi ne a ƙasa dan haka mace kira ga wannan gwamnati ta gyara ka dauko gwamnatin tare da Najeriya da mu fita cikin duniya ta ba ta a wannan abu to muna ƙara ba da goyon bayan in bai kamata a yi ba filayen hawan motoci da ta shi da in bai kamata a yi su a yi su domin a daina wannan baya a fili.
Assalamu alaikum mai Hausa a Najeriya America, sunana Buhari Yahaya. A yau na shigo ne fili ne domin ta shugaban wato masu ne Amurka wannan samun wannan kujera ke wato a cikin wannan kudi na addu'a Allah ta shirko wato Allah ya sa ga duniya lafiya. Na gode.
Madalla, kafin mu sallama da ku ga Baba Yakubu Makiri da takaitattun labaran duniya.
An kwashe lokaci mai yawan gaske a Washington a jiya Talata wurin sauraren bahasi da kwamitin majalisar wakilai mai binciken tsige shugaba Donald Trump ya yi wanda ya kai sama da sa'o'i 11. Mambobin kwamitin tattara bayanan sirri a majalisa sun saurari masu ba da bahasi guda hudu. Uku daga cikinsu sun saurari kiran da Trump ya yi wa shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky kai tsaye, yayin da yake tambayar Zelensky ya binciki mai neman yiwa Democrat takara Joe Biden. Kungiyar kare haƙƙin bala'adama ta Amnesty International ta ce jami'an tsaron Iran sun kashe akalla mutane 106.
Masauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na hantsi, sai kuma can da la'asar za ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin idan Allah ya kai mu ciki, har da shirin himma na Abdul Aziz Adali Turo. Kada a manta, za a iya aiko mana sakonni a kodayaushe ta hanyar email a adireshinmu na hausa-service@voanews.com. Ko kuma ta wayar tarho kan lamba 202-205-9945. Yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman Baba Yakubu Mai Eri, ni Zahara Aminu fa yake cewa kowane lafiya.